sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita ci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Asabar 17 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin Fulani a jihar Taraba sun kaddabar da tsinuwar fulako kan duk wani bafulatani dake da hannu akan batun garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa ko kuma duk wasu ayyukan masha'a.
Mun taru gabaki ɗaya mu mun yi ƙayyade mun tabbata mun haɗa kanmu mun tabbata duk ɗan bafulatani to mun yi hukunci akan duk wanda ya fita ɗauki kayan wani ko ya fita ya kidnapin ɗin wani to mun fidda shi daga cikin fulatanci kuma fulatanci ya kama mu da shi.
Bayan nan Ibrahim Ka Almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan muna tafiye da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. Majalisar mulkin soji da shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun rataba hannu kan wata yarjejeniya da ta kafa tarihi wacce za ta ba da damar rarraba mukamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa a Khartoum babban birnin kasar a tsakanin bangarorin biyu. Wannan matsaya da aka cimma ta samar da gwamnatin haɗakar da ta haɗa da sojojin kasar da kuma fararen hula wacce za ta tafiyar da ragaman mulkin kasar har na tsawon shekaru uku kafin a yi zaben da zai miƙa mulki ga fararen hula. Gabanin a kai ga cimma wannan matsaya an kwashe watanni ana jerin zanga-zanga waɗanda suka faro tun daga watan Disambar bara kan tsadar farashin man fetur daga bisani kuma suka jirkice suka koma na neman tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir ya sauka daga mukaminsa. A yau Asabar jami'ai a yankin Kashmir a bangaren da ke karkashin ikon kasar India sun fara maido da hanyoyin wayar talho a yankin Himalaya. Tunde a farkon watan nan yankin na Kashmir a bangaren na India ya shiga rudani bayan da hukumomin New Delhi suka tura dubin dubatar dakarunsu yayin da suka katse layukan talho da nauyin salula da ma na yanar gizo tare da karbe ikon cin gashin kai da aka ba yankin wanda mafi aksarin mazaunansa musulmai ne. Jami'an tsaron da suka mamaye yankin sun zauna cikin shirin kota kwana yayin da ɗaruruwan mazaunansa suka bazama akan tituna a birnin Srinagar suna zanga-zangar adawa da matakin da gwamnatin India ta ɗauka a ƙarshen makon nan. Ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar mai suna Hayat Kene yake magana cikin harshen Urdu. Yana cewa cikin shekaru 72 da suka gabata mun kudura aniyar ganin mun zabi makomar mu saboda haka muna masu nanata cewa a bamu yancin mu. India da Pakistan waɗanda kasashe ne da suka mallaki makaman nukiliya sun sha tafkafa yaki a kan yankin na Kashmir tun bayan da suka samu yancin gashin kai daga turawan mulkin mallakan Burtaniya a shekarar 1947. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A can yankin Hong Kong kuwa malaman makaranta ne suka bazama akan tituna a yau Asabar domin nuna goyon bayan su ga masu fafutuka waɗanda suka kwashe tsawon watanni uku suna zanga-zangar adawa da gwamnati. Malaman sun ce lokaci yayi da za su nuna goyon bayan su ga masu zanga-zangar waɗanda mafi aksarin su ɗalibai ne. Feng Waiwa shine shugaban kungiyar malaman kungiyar yankin na Hong Kong.
They are very concerned about the development.
Yace malamai ma ƴan ƙasa ne suna kuma cike da damuwa kan abin da ke faruwa. Sannan baya ga haka muna da wata rawa da zamu taka wato ta kare ɗaliban mu da matasan mu. Saboda haka malamai a shirye suke su fito su yi magana da yau matasa. Ita dai zanga-zangar ta Hong Kong ta faro ne da nuna adawa kan wata doka da hukumomin yankin suka so su kirkiro wacce za ta ba da damar a tura waɗanda ake tuhuma da laifi zuwa China domin a yi musu shari'a. Ana tsarin gudanar da wasu zanga-zanga biyu masu kishi da juna a yau a birnin Portland na jihar Oregon da ke nan Amurka, inda ake tunanin ɗaruruwan jama'a za su hallara yayin da aka girke 'yan sanda a yankin domin su shiga tsakanin ɓangarorin biyu. Masu tsananin ra'ayin mazan jiya ake sa ran za su yi tattaki a birnin Portland a daidai lokacin da su ma masu wato ƙungiyoyin da ke adawa da su za su gudanar da zanga-zangar mai da martani. Magajin garin birnin na Portland Ted Wheeler ya bi sahun shugabannin addini da kuma 'yan kasuwan yankin wajen yin gargaɗi ga masu nufin yin amfani da birnin na Portland a yau 17 ga watan Agusta wajen nuna ƙiyayya, yana mai cewa ba a lale marhabin da su. Wata ƙungiya mai suna Proud Boys ce ta shirya wannan gangami wacce mai take yaƙi da wato wacce aka haramta ta a 'yan kwanakin baya, yayin da ƙungiyar da ake kira Rose City Antifa mai kishi da ƙungiyar ta masu tsananin ra'ayin mazan jiya ita ma ta yi kira ga mamobinta da su fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu su ƙalubalance ta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, ƙungiyoyin kare haƙƙin Fulani sun ƙaddamar da tsinuwar Fulako akan duk wani bafulatani da ke da hannu akan batun garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa ko kuma duk wasu ayyukan masha'a. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Baya dai ga tashi-tashin hankula da ke da nasaba da rikicin makiya da manoma, yanzu aka wata matsalar tsaro da ke neman gagaran kundila ita ce ta batun garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa musamman ma a jihar Arewa. Kuma sau tari akan danganta tu'annatin ayyukan garkuwan ne da wata kabila. To sai dai kuma don wanke wannan kashin kaji yasa yanzu aka kungiyoyin kare haƙƙin Fulani a jihar Taraba yin kurowa, inda ku aka kaddamar da tsinuwar Fulako kan duk wani bafulacin da ke da hannu a irin waɗannan munanan ayyuka. To ko me wannan tsinuwar Fulakon ke nufi? Alhaji Muhammad Gongola na ƙungiyar Tabitar Fulako ya ce ɗaukar wannan mataki ya fi zama dole a yanzu, gani yadda ma wasu ɓata gari ke neman ɓata musu suna.
Mai magana ne Alhaji Muhammadu Gongola, chairman Tabitar Fulako International Kauten Tonin Fulako Taraba State Chapter. Yau mun ɗauki wannan mataki ainihin mahukunta akan Fulako har mun kawo ɗanyen madara, mun kawo goro, mun kawo ganyen kargo mun haɗa. To in ka ga mun kai ɗaukar wani abu ta ƙura ta kai bango, wannan yana nufin duk wani ɗan bafulatani wanda lalle aka wa aski shi yasa muka ɗauki wannan matakin. To min mu kare al'ummarmu da zarge-zarge da ake tuhuman su suna cikin, in ma suna aikata waɗannan laifukan ɗin to ya dawo ya bi dangi shi ma ya shiga cikin wannan zaure na Fulako da muka yi, ya rufa ma kansa asiri. Yanzu mun zira ma sauran ƙabilu ido su ma mu ga wani mataki za su ɗauka saboda mu kawo ƙarshen wannan fitintunu a bayan ƙasa.
Kamar Gongola shi ma dai wannan bafulacin cewa yi
mun taru ga baki ɗayanmu mun yi ƙayyade mun tabbata mun haɗa kanmu mun tabbata duk ɗan bafulatani wanda aka auri uwarsa da goro, aka yi zanen sunansa da goro, aka yaye shi aka daga nonon uwarsa aka bashi nonon sanuwa, to mun yi hukunci akan duk wanda ya fita ɗauki kayan wani ko ya fita ya kidnapin ɗin wani, to mun fidda shi daga cikin fulatanci kuma fulatanci ya kama mana shi don darajar fijiran manzo daga Makka zuwa Madina.
Shi ko barista Bilyamin kuma mai hanci wani mai sharhi da fashin baki kuma ɗarajin kare haƙƙin bani adama, na ku ganin muddin da gwamnatoci za su ke haɗa kai da irin waɗannan ƙungiyoyi to fa labudda kulliya za ta ke bin kuɗin sabulu a yaƙi da bata gari.
Irin wannan yana iya kawo ci gaba da kuma kawo gyara a tsaro. So a su Arewa nan mutane ne wanda suke son gargajiya da al'adu wadda za a iya yin amfani da shi. Misali yanzu wane mai ango ne, wane hardo ne, wane joro, shi ya san waye da waye a nan, su waye matasa me suka aikata. Idan har irin wannan mutanen suka harzuka cewa za su kokari wajen ganin sun magance tabarewan tsaro, to wannan abu ne da yake da muhimmanci kuma za a yi maraba da shi. Fatanmu dai shine ita kanta gwamnati ta mara musu baya ta ba su ƙarfin gwiwa, kuma hakan zai taimaka ma al'umma, zai taimaka wa a Najeriya.
To wai ko me jama'a ke cewa game da wannan mataki na Tabitar Falaku a yanzu?
Taron da suka yi Allah ba mu sa'a a kansa. Duk inda aka yi taro aka ce mu nemi haɗin kai mu zanna lafiya. Ai kowanne yare ne yana son wannan ka. In babu ce ai babu zaman ba zaman duniya gaba daya ma.
Taron nan in yayin shi mai kyau zai shi gaba. In yayin shi wanda ba da kyau shin gaba babu kuma. Fatan mutane kowa ya samu zaman lafiya.
Kuma da menene dai? Fatan talaka shine Allah ka kawo ƙarshen irin wannan matsala na garkuwa da jama'a da yanzu ma ke neman zama sana'a a Najeriya. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Da Ibrahim Abdul Aziz. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na ci a ƙarfe 4 na yamma da minti 41 ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da saki saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya sanya hannu kan sauya sunan hukumar gidajen yari zuwa ta gyara ɗabi'u.
That we are going to take this forward. We are going to make this company a global company.
Kamfanin NNPC kamar yadda shugabansa Kyari Kolo ya ce na ci gaba da aikin neman fetur a arewa inda yanzu ake aikin Rijal Kolmani ta biyu. Dan yankin Habu Ma'azu ya buƙaci a sha ta iyaka yadda ya dace.
Rijal Kolmani guda 6 da ake da su, guda 5 duka suna yankin karamar hukumar Ako ne a jihar Gombe, guda 1 ne take yankin Alƙaleri.
Gwamnatin Najeriya ta ce shugaban kungiyar IMN ta Shi'a Al-Zazzaki ya so zullewa ne don mafaka a ƙasar Iran yayin da ya shiga India don neman magani. A nasa bangare Al-Zazzaki ya ce a'a an so halaka shine ta hanyar zamba cikin aminci.
Kada ai abinda aka so ai wanda har sashi bai yi ba ai shi ta wata hanya.
Husaini Jarkasa masani kan yanayi ya ce akwai damuwa kan ambaliyar ruwa.
Kamar Victoria Island, kaga wannan ruwa yana shigowa hannan teku.
Wannan ya biyo bayan an karar da jihohi 15 na Najeriya ne cewa za su fuskanci ambaliyar ruwa. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai. To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban yau su ne mai martaba Sarkin Badikko a birnin Kaduna Najeriya Alhaji Usman Sani, da kuma wani jagoran fafutukar ciyar da al'umma a jihar Bauchi Malam Ishaya Buba Bajama. Ga mai martaba Sarkin Badikko.
Assalamu alaikum mutanen arewacin Najeriya, muna muku fatan alheri a wannan lokaci mai albarka. Kuma muna kira ga al'umma su dinga sauraron irin shawarwarin da muke bayarwa domin amfanin kanmu. Mu arewa mu ne a baya a yanzu, musamman fannin ilimi da fannin tattalin arziki, ga kuma an zo an sake samun wata matsala ta rashin tsaro tsakaninmu. Akwai rashin fahimta ko kuma akwai rashin dabara ko rashin hikima a ce tsakanin manomi da makiyayi ba za a zauna lafiya ba. Makiyayi da manomi ɗan uwan juna ne. Ya zama wajibi a girmama juna, makiyayi ya tauce ma gonar manomi, shi kuma manomi ya daina tara hanyar masu kiwo, domin zuwa da za a ce an kashe hanyar da mai kiwo zai wuce ita za ta jawo har ya fada gonar da bai kamata ya fada ba. Shi kuma manomi makiyayi matsawar an ba shi hanyar da zai wuce ba daidai ba ne, ba sanin ya kamata ba ne a ce ya sa dabbobin shi inda wani ya sa wahala shi ya wahala. Ya shuka ya gyara ya noma sannan a ce ya sa dabbobin shi sun bata. Haka wannan shi zai kai mu ga cewa rashin kyakkyawar zamantakewa tsakanin musulmi da kirista har zai ce zai kai ga cewa ana tantakanta ita take jawo tashin hankali da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali. duk kasar da ake cewa ana samun rashin kwanciyar hankali ba mai yarda daga wata kasa ya shigo ya zo ya zuba dukiyar shi domin ya gina ƴaƴanku ya gina iliminku ya gina tattalin arzikinku yadda ku za ku ci daɗin al'amarin kuma maganan addini ba dole ba ne ɗan uwanka wanda kake ganin kuna coci ɗaya da shi ko kuna jini ɗaya da shi ko kuna iyali ɗaya da shi ko kuna uba ɗaya da shi ko kuna uwa ɗaya da shi shine zai taimake ka. So da yawa wanda baka sani ba ma wanda bai da addini wanda baka san addinin shi ba bai san addinin ka ba sai maka taimakon da wanda kake ganin addinin ku ɗaya bai maka ba. Kuma wanda yake kuna da bambancin ra'ayin addini ba wai lalle ba ne don kana da bambancin ra'ayin tsakaninka da wani ya sa kai kuma ya sa zamantakewarka da shi ta ɓata domin sai idan kana zaune lafiya za ka iya yin addini shi ma sai in yana zaune lafiya zai iya yin nashi addini saboda haka ba daidai ba ne a ce mutumin da kake ganin shi yana addinin da ya yarda da shi ya imani da shi kai kana addinin da ka yarda da shi kai imani da shi sannan ka ce shi kar ya yi addinin da ya imani da shi ya yarda da shi. Wannan ba kwarwa addinan nan ba ce duka ba addinin da ya matsa mu wani ya ce dole sai ɗaya ya ba addinin shi abinda aka ce kai ka faɗa kai a wa'azi in ya ga ya amince da abinda ka faɗa ra'ayin shi ya ɗauka ya zo ya addinin da yake ganin ka tallata mashi in bai ɗauka ba aikinka ba ne da zaki a sai ka tilasta wani addinin da kake cikin shi. So da yawa za ka ga cewa wanda baka sani ba shi ne zai taimake ka addinan can. Ba addinin ka ɗaya da shi ba garin ku ɗaya da shi ba ya taimake ka taimakon da baka taɓa tsammani ba domin idan maganan addini ne Allah shi ya addinan nan dukka mun yarda cewa addinin Kirista da addinin Musulunci daga Allah suke to da Allah ya so gaba ɗaya Najeriya sai ya yi mu Kiristoci gaba ɗaya mu babu wani wanda zai iya kaucewa inda kuma Allah ya so gaba ɗaya sai ya yi mu Musulmi gaba ɗaya babu wanda zai iya kaucewa misali yau idan kana ganin sunanka Muhammadu ka fito daga al'umma Hausa Fulani kana takamar kai Musulmi idan Allah ya so sai ya yoka a cikin su ukurunku wanda yake su addininsu da kabilarsu ba wanda suka tashi a kai shine addinin Kirista wannan ba zaɓinsu ba ne kai ma inda kake nan ba zaɓinka ba ne haka Allah ya so yadda Allah ya so kuma babu wani wanda ya isa ya canza abin da Allah ya so wanda wannan shine yake kai ni da magana a kan masu siyasa ƴan siyasa ya kamata ku ji tsoron Allah ku daina buga kan talakawa suna shiga cikin tashin hankali suna cikin matsala shiga cikin abu da yi ko kuma talakawa ya kamata ku gane cewa ƴan siyasan nan yau za ka ji shi a wannan jam'iyya shine kaza kila har ya zama gwamna ko ya zama minista ko ya zama sanata a cikin wannan jam'iyya gobe sai ka ji shi ya yi tsalle ya koma wancan jam'iyyar domin bukatun shi kai talaka abin da kai ya kamata ka yi mutumin nan da yake magana shin ya taɓa yin mulki eh in ya taɓa yin mulki me ya halin shi me ya yi maku lokacin da ya mulki me ya halayyar shi me ya riƙon amana shi me ya taimakon shi a cikin al'umma kar ka dubi maganganun ɗan siyasa a ka dubi aikin shi me ya hulɗa shi da talakawa me ya zamantakewar shi da talakawa wani taimako ya yi musu kafin ya tashi neman mukami ko kuwa a sai da ya tashi neman mukamin sannan ya so mai masa aiki rayuwar mutum ta farko ita ce za ta bayyana maka irin rayuwar da zai kasance da ita a nan gaba ma'ana idan mutum kafin ya hau mazaɓin iko ya zama mai rike amana mai taimakon mutane mai sauraron alheri mutane to wannan alheri ne gare ku kamata ya ku rike shi ku amince da shi domin sau da yawa ɗan siyasa wasu da yawa su kafin su hau za ka ga ladabin da za su yi maka kamar yadda kare zai zo ya kwanta a gabanka amma daga inda ya samu mulki ya hau gadon mulki to sai ya ga kuma kai ne zai juya za ka ma kira shi a waya yake ɗauka ka je ganin shi ce bai san ganin ka kai kana nan kana ta faɗa kana saiwa da saiwa ne ƙarshen ta za ka je ganin shi ce bai san ganin ka ko ka kira shi har da ya kama mulki ya ga cewa ya so ma ya kama madafun iko yana juya hukuma yana juya gwamnati a lokacin zai ga cewa bai da lokacin da zai saurare ka ko da waya za ka yi mashi ba zai saurare ka ba kai kana nan kana cewa sai shi ka je ƙarshen ta wani a kashe wani wani a yi mashi rauni ku zo ku bata ku saba ku yi tsakankanin al'umma su kuma can a sama gobe sai ka ji wannan ya koma can ya haɗe da wancan wanda kai kake zagin nan sai ga shi kuma a naci yana fitowa a rediyo yana ce a duniya bai da amini ko ɗan uwa ko wanda yake so iri shi ba ma wanda ya taimake shi a rayuwar duniya irin shi saboda haka kar ku yi saurari zaƙin ba
shi ma Malam Ishaya Abubu Bajama ya ce,
jama'ar Arewa, ina sallama da fatan alheri ga dukkan saurare na. Kwana biyu Arewa ta shiga wani yanayi na rashin fahimta, na rashin zama lafiya, na kuma rashin ci gaba. Muna buƙatar mu gyara wajen zamantakewar mu da juna, kuma ba wai mun rasa damammaki na inganta rayuwar mu yadda zamu ci gaba da harkar kasuwa da zamantakewa na yau da kullum ba. Amma mun bari bambance-bambance na addini wanda ba ainihin abin da ake nufi ba kenan ya raba tsakaninmu, bambance-bambance na kabila ya raba tsakaninmu, amma a wasu sassa na duniya da ƙasa akwai waɗanda suka yi ƙoƙarin wannan zamantakewa. To shi zamantakewa tare yana buƙatar mutunta juna, yana buƙatar sauke nauyi, yana buƙatar fahimtar juna. Zancen wani kabila Fulani ko Sawa ko TV ko Bayerbe da ke nan Arewa ko wani, duk waɗannan bambance-bambance ba sun fishe hana mu zaman tare ba, son zuciyar da ake sawa akan waɗannan bambance-bambance. Kowa ya sami dama, yana so nasa ne kawai da shi da iyalansa za su ci su koshi ba tare da sauke nauyin makwabci ba. So lokaci ya yi da za mu zauna tare mu fahimci bukatun mutane a kanmu, mu fahimci bukatun kanmu a kanmu, mu yi zamantakewa irin taimake ni in taimake ka. Duk randa ka raina wani ko saboda addininsa ko saboda ƙabilarsa, kai abin da ka ga dama za ka ga abin da ba ka son gani, komai kashin wannan din. Lokaci ya yi da za mu gane waɗannan bambance-bambance za su taimake mu ne don cigaban ƙasarmu. Amma in mun zauna mun ɗebe shi da gaba, waɗansu waɗanda kuma saboda son zuciya suke gina ɗorewar cigaban rayuwarsu a kan waɗannan gaba ba don cigaban jama'a ba, mu yi hankali da su a cikin jama'a. Wasu a cikin 'yan kasuwa suke, wasu a cikin 'yan siyasa, wasu a cikin shugabanni na jama'a, mu yi hankali da su. Duk wanda zai kawo gaba da wani din ya sami ya ɗore, to in ka ci amfaninsa za ka ga rashin amfaninsa. Duk wanda ka takura shi ko abala ne a gidanka ɗan da ba naka ba, ka dinga fifita 'ya'yanka a kansa, to akwai ran da Allah zai fifita shi a kan 'ya'yanka. Don haka ko kun fi yawa a gari, kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari, ku yi musu adalci, ku yi musu abin da ya kamata a yi musu. Ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku, akwai nauyin da ke kanku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban. In mun yi irin wannan zama, sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama sun rungumi kowa, ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba. Inda muke samun wahala shi ne warereniya da ake sawa. Kaga a fada an fi son wasu fiye da wasu, kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu. Kar mu bari waɗanda suke raba hankalinmu su ci gaba da raba hankalinmu saboda biyan bukatunsu. Allah ya taimake mu.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Masu sauraro ga wannan sakon.
Saka mai wuya.
Sunana Asabe Babanahaya, shugaban mata 'yan jarida na Najeriya. Saka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka, ina jin daɗinsa, kuma 'yan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta, domin na ilmantar da mu, na karantar da mu, na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu.
Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar Maciya da Manoma da ake ce ma Platform Paysan na Niger. Saka mai wuya, muna son shi, yana cikin ranmu. Dole da za a yi shi kafin ya fara ma, kana tunawa wai bisa me za a yi, wai bisa me za a yi. Duk wanda bai da gaskiya, gaskiya ina yana da wuya gare shi. Wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare.
Sunana Ambassador Yusuf Mamman, ina ta sashen Hausa na murya Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya.
Sunana Abdulrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana, na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da ƴan siyasa suke yi, muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi. Shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America.
To madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dakatar da tsohon kocin Najeriya kuma jami'i a hukumar kwallon kasar Samson Siyasiya daga dukkan lamuran kwallon kafa iya tsawon rayuwarsa. Wata sanarwa da hukumar ta FIFA ta fitar a kan lamarin ta ce an yanke wa Siyasiya hukuncin ne saboda samun sa da laifin amincewa ya karbi rashawa domin coge a wasanni wanda ya saba wa dokokin hukumar. Haka kuma an ci Siyasiya tara ta dala Amurka 50,000, har kawo yanzu kuma bai ce ofan ba akan hukuncin. Wannan lamari dai ya biyo ne bayan kwarya-kwaryan binciken da hukumar ta FIFA take ci gaba da yi akan ayyukan Wilson Raj Perumal, wani gogaggen dan shirya coge a wasanni daga kasar Singapore wanda tuni aka yanke masa hukunci. Siyasiya dai tsohon shahararren dan wasan Najeriya ne da ya taba lashe gasar cin kofin nahiyar Afrika tare da kasar a shekara ta 1994. Ya kasance mai horar da 'yan wasan kasar na Super Eagles daga shekara ta 2010 zuwa 2011 da kuma wani lokaci a cikin shekara ta 2016. Haka kuma ya yi zama kocin matasan 'yan wasan kasar, 'yan kasa da shekaru 20 da kuma 'yan kasa da shekaru 23. A wani labarin kuma, hukumar kwallon kasar Gini ta dakatar da tsohon kocin kasar Paul Pot daga harkar kwallo, shi ma iya tsawon rayuwarsa, yayin da kuma ta dakatar da mataimakin shugabanta Amadou Diaby na tsawon shekaru 7. Kwamitin ladabtarwa na hukumar ya yanke hukuncin cewa jami'an biyu sun karya dokokin hukumar tare kuma da yin karan tsaye ga dokar ladabtarwa. Haka su ma an dora musu biyan tara, inda Pot zai biya dala 110,000, shi kuma Diaby ya biya tara dala 27,000. Pot mai shekaru 63 shi ne ya jagoranci 'yan wasan kasar ta Gini a gasar cin kofin nahiyar Afrika ta bana a kasar Masar, inda suka fice daga matakin 16, to amma kuma an kore shi daga aiki sakamakon rashin aminci. Pot dai bai fito karara, ya maida martani akan hukuncin da aka yanke masa ba, to amma shi kaba Amadou Diaby ya musanta zargin aikata laifi da aka yi masa ta bakin wani lauyansa Malik Ibrahim. A kasar Ingila kuma, kungiyar Huddersfield ta raba gari da kocin ta John Sewett, biyo bayan kashin da ta sha a hannun Fulham da ci 2-1 a wasan gasar Championship. Sewett ya maye gurbin David Wagner a horar da 'yan wasan kungiyar a watan Janairu wannan shekara, to amma hakan bai hana kungiyar ficewa daga gasar Premier ba karshen kakar wasanni. Sau ɗaya tak, Sewett ya yi nasara a wasa duk tsawon zamansa a kungiyar. Yanzu haka kuma kungiyar tana ta 20 a teburin gasar ta Championship mai kungiyoyi 24, bayan da ta yi kunnen doki sau ɗaya tak a cikin wasanni uku na farkon wannan kakar wasannin. To sai dai har kawo yanzu ba tabbacin wani da za su iya kawowa domin daidaita al'amuran kungiyar a daidai sa'ad da suke fatan sake dawowa fafata gasar Premier. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma a takaici.
Majalisar mulkin soji da shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun rataba hannu kan wata yarjejeniya da ta kafa tarihi, wacce za ta ba da damar raba mukamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa a Khartoum, babban birnin kasar a tsakanin bangarorin biyu. Wannan matsaya da aka cimma ta samar da gwamnatin haɗakar da ta haɗa da sojojin kasar da kuma fararen hula, wacce za su tafiyar da ragaman mulkin kasar har na tsawon shekaru uku kafin a yi zaben da zai miƙa mulki ga farar hula. Gabanin a kai ga cimma wannan matsaya, an kwashe watanni ana jerin zanga-zanga waɗanda suka faro tun daga watan Disambar bara kan tsadar farashin man fetur, daga bisani kuma suka jirkice suka koma na neman tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir ya sauka daga mukaminsa.
Baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Keith Holmes ne Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.